Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25, 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon VOA Africa 102.5 da amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yau ranar Laraba 11 ga watan Janairun shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Garba ka Almasi da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗi jiya cewa kasar a ta bakin sa ta gyaru kuma ta fi ƙarfi fiye da lokacin da ya zama shugaban ƙasa shekara ta 2008. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi watsi da wani rahoto mai nuna cewa ƙasar Rasha ta tattara wasu bayanan da suka shafi tabar gazarsa da zumar tilasta shi ya yi yadda suke so nan gaba. Sannan haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta tabbatar da kashe jami'an diplomasiyyar ta biyar da aka yi jiya Talata a wani harin da aka kai a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hedikwatar sojin saman Najeriya ta yi ƙarin haske kan rawar da ta taka wajen ƙwato sansanin ƙarshe daga hannun mayakan Boko Haram.
We also fly regularly to ensure that every operation is conducted by the land forces or surface forces.
Shin me mutane ke cewa game da jawabin shugaba Obama na ban kwana?
Amerika ta dade ba ta sami shugaba mai hankali kuma mai tunani kuma mai son wato shugaban mutanen kasarsa ba irin shugaba Obama.
Haka kuma za ku ji yadda farashin kalanzir ya yi hawan goron zabi a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya.
To, litar kalanzir a karamce dai ana samu 300-350 har 400 ma ana samu wasu gefe-gefe.
Baya ga duk waɗannan rahotan da muke ɗauke da su, Ladan Ibrahim Ayawa zai kawo muku shirin himma ba ta garago, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗi jiya cewa ƙasar a ta bakin sa ta gyaru kuma ta fi ƙarfi fiye da lokacin da ya zama shugaban ƙasa a shekara ta 2008. Ya kuma yana mai nuni da magance matsalar tattalin arziki da ya gada da kuma kullo da hanyar inganta fannin lafiya da ya yi da kuma halatta auren 'yan luwaɗi a matsayin nasarorin da Amurkawa suka samu bisa bishewarsa. Wannan bangare na jawabinsa ya janyo sowa ta yabo daga dubban mutanen da suka taru a birnin Chicago, a inda bai da nisa daga wurin da ya yi jawabin amincewa da zama shugaban ƙasa a daren da ya ci wa'adin farko na shugabancin Amurka. Ana ƙasa da sati biyu a rantsar da shugaba mai jiran gado Donald Trump, Obama ya umarci hadumansa da su tattara jawabi irin wanda zai yi tasiri kan dukkanin Amurkawa, ciki har da waɗanda suka zaɓi Trump. Obama ya faɗi a jawabinsa cewa ya rage ga Amurkawa su tabbatar da cewa gwamnati ta magance ƙalubalen da ke fuskantar ƙasar, kuma ya ce shi kam ya himmantu ga ganin cewa an miƙa mulki ga gwamnati ta biye cikin nasara. Obama ne baƙar fata na farko da ya zama shugaban Amurka. Ya kuma yi nuni da yadda bayan zaɓensa mutane da dama suka yi ta fatan cewa an yi bankwana da wariyar launin fata a Amurka. To amma kash sai gashi har yanzu batun bambancin launin fata na ci gaba da raba kawunan mutane, sannan ya jaddada buƙatar a ƙarfafa dokar hana nuna wariya.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi amfani da kafar da ya saba amfani da ita wajen miƙa saƙonsa ga jama'a, wato Twitter, wajen yin watsi da wani rahoto mai nuna cewa ƙasar Rasha ta tattara wasu bayanai da suka shafi tabar gazarsa da zumar tilastawa shi ya yi yadda suke so nan gaba. Wannan kagaggen labari ne kuma bai ta da kullun siyasa ne, a cewar Trump ta kafar Twitter a rubutun da ya yi da manyan harfa a yammacin jiya Talata bayan ɓullar rahoton. Ko da safiyar yau Laraba, Trump ya ci gaba da maida martani yana mai kafa hujja da ƙaryatarwar da Rasha ta yi cewa tana da wani bayani kan taɓa gazarsa. Ya ƙara jaddada cewa Rasha ba ta taɓa yin yunƙurin amfani da ni ba. Rahotannin kafafen yaɗa labarai sun nuna cewa wani bayanin da jami'an leƙen asirin Amurka suka yi har da ya kunshi wani sashi mai nuna cewa jami'an yaƙin neman zaben Trump sun haɗa kai da jami'an leƙen asirin Rasha. An ce sashin ya kuma taɓo batsa da Trump ya tafka.
Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta tabbatar da kashe jami'an diflomasiyyar ta biyar da aka yi Talata a wani harin bom ɗin da aka kai birnin Kandahar na kudancin Afghanistan. Fashewar ta halaka mutane aƙalla 11 tare da raunata wasu 16 waɗanda aka sare manyan jami'an gwamnati ne. Gwamnan lardin Homayon Aziza da jakadan haɗaɗɗiyar daular Larabawa a Kabul Juma Muhammad Al-Ka'aba suna cikin waɗanda suka ji raunuka. Babu wata hujja bisa jin kai ko da'a ko addini wajen kai harin bom da kuma kashe mutane masu niyyar taimakon wasu. Allah ya albarkaci shahidanmu ya kuma sa su cika da imani, a cewar Prime Minister kuma mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawan Sheikh Muhammad bin Rashid Al-Mukdum a yau ɗin Laraba ta kafar Twitter. Ma'aikatar harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta faɗi jiya Talata cewa jakadanta ya je Kandahar ne wani aikin jin kai na taimakon marayu a Afghanistan da kuma bayar da sanarwar ɗaukar nauyin karatun wasu. Mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa Harun Shakarusiri ya gaya ma manema labarai a Kabul cewa an tura wata babbar tawaga ƙarƙashin jagoranci mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa da ta yi bincike kan wannan harin na ta'addanci.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau an kashe wasu mata 'yan kunar bakin wake su hudu bayan da suka ketara zuwa arewacin kamar daga Najeriya, a cewar wasu jami'an yankin. Gwamnan yankin arewa mai nisa na Kamaru, mijin Yawa Bakari, ya gaya muryar Amurka cewa 'yan banga ne suka hango mata hudu na kokarin ketara kan iyakar da asubahin yau din nan Laraba. Uku daga cikinsu sun tayar da bamman da ke jikinsu suka kuma kashe kansu, a yayin da hudun kuma sojoji suka bindige har lahira, a cewar gwamnan. Mijin majalisar sadarwar Kamaru, wanda kuma shine mai magana da yawun gwamnati Isa Chiroma, ya gaya muryar Amurka cewa sojojin kasar sun sha kore 'yan bindiga masu yunkurin keta kan iyakar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, hedikwatar sojin saman Najeriya ta yi ƙarin haske kan rawar da ta taka wajen ƙwato sansanin ƙarshe daga hannun mayakan Boko Haram cikin dajin Sambisa. Hassan Mainakaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Tun da farko, sai da sojojin saman Najeriya suka yi ta ruwan bumabumai a duk bangarorin da mayakan Boko Haram suke cikin dajin Sambisa, kafin daga bisani soji su kutsa cikin wannan daji. Da yake ƙarin haske kan rawar da dakarunsa suka taka, babban hafsan sojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya ce:
"We also fly regularly to ensure that every operation is conducted by the land forces or surface forces."
Mun kuma ta yin sintiri akai-akai cikin ɗamara don tabbatar da sa-ido da tallafawa mayakan ƙasa, kuma duk inda muka hango dakarun ƙasa ka iya fuskantar barazana, to jiragen yakin mu sai su bude wuta ta sama don a samu nasarar duk wani farmaki. Masanin tsaro Aliko Irashid Harun na daga cikin waɗanda suka sa ido a irin rawar da sojin sama suka taka a yankin na arewa maso gabas.
An ɗauki Nigerian Air Force as a modern force, kuma ana ganin Nigerian Army as a traditional force. Nigerian Air Force ta yi rawan gani. Su waɗannan 'yan Boko Haram ɗin inda suka samu base ɗin su kenan, wato a can Sambisa. Akwai wasu wurare, saboda third basin region ne, akwai laka, tank na Army ba za su iya shiga wurin ba. Dole sai Nigerian Air Force su daga sama sun yi subduing waɗannan 'yan ta'adda ɗin kafin Nigerian Army samu su shiga. In ka duba yanzu kamar local government ɗin Abadan, Marke, Malam Fatori, ai wurin gaba ɗaya laka ne inda tankunan Nigerian Army ba za su iya shiga wurin ba, sai dai Nigerian Air Force ta yi subduing wayannan mutanen, su ne suke da assets ɗin su nakasa wayannan ƴan ta'adda ɗin ta gaba, kuma infantry su shiga, su da shiga sai kuma artillery kuma su rika shelling suna taimaka musu ta gaba.
Ita ma rundunar sojin ruwan Nigeria ba duka ƴan Nigerian ne suka santa taka rawa gaya wurin kare lagon Boko Haramun ba. Na tambayi daraktan watsa labaranta Rear Admiral Christian Ezekobe irin hoɓɓasan da suka yi a yakin na Sambisa. Yace rundunar sojin ruwan Najeriya tana da dakaru na musamman da ake kira SBF. Mayaka ne masu kamanceccen ne da na Amurka. Waɗannan wasu mayaka ne na musamman da ake kai su fagen daga don kai farmaki na musamman. Bayan wannan kuma muna da wasu dakarun da su ma ke cikin bataliya ta musamman ta sojoji. Kaga kenan mun taka rawa iri biyu cikin wannan fafatawar. Kasan kuma akwai umarni da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar na mu kafa rundunar sojin ruwa a tafkin Chadi. Kuma tuni mun yi hakan suna ma can a halin yanzu. Wannan ne irin dawar da muka taka a yankin na Arewa maso gabas ko muke kan takawa a halin yanzu. Kwanan nan ma babban hafsan mayakan ƙasa na Najeriya ya yaba da irin dawar da mayakan mu suka taka a wannan fafatawa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafaro ku. Dan kalon mulaya tashi, zuciyar maza ta ba.
To a gaida Hassan daga Najeriya kuma bari mu dawo nan Amurka, inda a jiya Talata ne shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da jawabin bankwana ga Amurkawa a yayin da yake shirye-shiryen sauka daga hankaragen mulki. Yusuf Aliyu Harande ya zanta da Farfesa Yusuf Alhassan, inda ya fara tambayarsa tasirin wannan jawabi ga Amurkawa da ma duniya baki daya.
To na farko gaskiya duk waɗannan abubuwan da ya yi bayani a kai wato abubuwa ne gaskiya da su masa tuwa kwarya, kuma ba gaskiya ba shi kadai ba, dukkan wani ɗan ƙasan nan tunda aka fara wato yakin neman zaɓe na shugabanci da wanda zai ɗauki makwafansa. Saboda ya abubuwan da aka ringa bayani a kan baƙi, a kan musulmai da dai sauransu, kamar yadda shi shugaba mai barin gado Obama ya magana, gaskiya wato abubuwa ne wanda halin yanzu kamar zan ce wato fito da wasu abubuwa a ƙasan nan wanda yake, ko dai da yake ana tunanin cewa akwai kabilanci da fito fili ba, ko dai da yake ana tunanin har ila yau kabilanci ba wai akan baki da fari ba ko akan musulmai da dai sauransu, to da duk ba su fito ƙarara ba. Amma a lokacin zaben shi wannan shugaba yanzu da zai hau gado, to gaskiya abubuwa sun ƙara fitowa fili ƙarara. Sannan tana cikin wani matsayi wanda yake shekaru kamar sai da 10-20 zan ce ba a fito fili ba. To wannan abubuwa da tunda yanzu ba shi da damar da zai kokarin ya zan ce danne su ko kuma yayi wani abu akai, shi ne ya fito fa yake dan nuna wato ko yake abin da yake so samu sare yake yi wa ƙasa bayani. Da kamar yadda ka fahimta na fahimta ƙasar nan har yanzu a raba take, akwai bangaren da wannan abin ya dame su, akwai kuma wanda bangaren da wannan abin bai dame su ba, so ma suke a fito ƙarara a kabilanci ba wani abu ne menene in an yi. Saboda haka wannan bayanai da ya yi gaskiya yana jan hankalin ƙasar nan gaba ɗaya, saboda ya hango wasu abubuwa da ni ba zai ba mu hango ba, inda gaskiya yana da zance sanayya na abin da zai je zo a halin yanzu da tunda har yanzu yana kan karagar mulki, kuma yana ya san abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan wanda ba zai iya fitowa ƙarare ya bayanin su ba. Shi ne yake ta ƙoƙarin ya nuna wa ƙasa gaba ɗaya, kuma ya nuna wa mutane gaba ɗaya cewa ya kamata a yi hattara, kada jefa ta cikin wani matsayi wanda yake wato a taƙaice wato ba zai zama abin farin ciki ba kuma abin sha'awa ba ga Amerikawa.
Farfesa, idan aka duba za a ce da wani abubuwa ne za a yi amfani da su wajen juyayi ko alhinin barin kujerar shi a matsayin shi na shugaban ƙasar Amurka?
To a gaskiya wato Amerika ta dade bata sami shugaba mai hankali kuma mai tunani kuma mai son wato shugaban mutanen ƙasar sa ba irin shugaba Obama. Saboda yadda wato mulkin sa na zan ce 8 da ya wuce, gaskiya an dade ba a samu shugaba mai tattali da kuma wato son ya ciyar da ƙasar sa gaba kuma ba tare da hayaniya da kuma tashin hankali ba kamar yanzu. Gaskiya inda ƙasar take, dan in ka dube a yanzu ba wanda ya san yanzu inda ƙasar nan ta dusa, kudu, arewa, gabas, yamma.
Abokin aikin mu kenan Yusuf Aliyu Harande a hirarsa da Farfesa Yusuf Alhassan. To daga Amurka bari mu dawo Najeriya, inda a can jihohin kudu maso yammacin ƙasar mutanen yankin ke kokawa kan yadda farashin kalanzire ya hawan goron zabi. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal shine ya aika mana da wannan rahoto.
A hali yanzu da farashin man kananzire ya kai intaha a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya, inda ake sayar da lita ɗaya ta man kananzire daga naira 250 zuwa 300, wani wuri ma har fiye da haka, a maimakon naira 120 ko 130 a gidajen mai ada a birnin Ibadan. Wasu magidanta sun ce suna amfani da kananzire fiye da komai a wajen dafuwa.
We use kerosene in Nigeria than any other means of cooking. The way the kerosene is cost is unfair. The money that we're supposed to eat, we use it to buy kerosene. There is no money.
Wannan mai amfani da kananzire tace yadda kananzire ke tsada, baya da kyau. Kudin sayan abinci ne suke amfani da su wajen sayan man kananzire.
We sell what we buy, and then kerosene is not available. It's very, very expensive. As long as the refineries are not working, you know, the product cannot be available.
Shi ko shugaban kungiyar yan kasuwa masu sayar da mai a jihar Oyo, Alhaji Rahim Razak, yace suna sayar da abin da sun kasaye babu man kananzire tunda matatun mai ba su aiki. Daga nan sai na kira wasu masu amfani da kananzire a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya.
Sunana Komarannu Lawal Giwa.
Kai mazani wane gari ne ko kuma wace jiha?
Shugaban matasan Hausawan jihar Ekiti. Ni kuma mazaunin Ado Ekiti ne, babban birnin jihar Ekiti.
A hali yanzu nawa ake sayar da wato litar kananzire a nan birnin Ado Ekiti?
To litan kananzire karamce dai ana samu 300-350 har 400 ma ana samu wasu gefe-gefen.
To idan aka zo gidan mai ana samu koko abin da wahala?
Gaskiya abin da wahala samu, amma idan aka zo aka haƙuri za a samu, amma dai abin yana da wuyan samu gaskiya.
Sunana dai Abubakar Ali daga nan dakan dai zaa da sana'ar naman shuko a nan gannan Oru.
A nan jihar Wando, yaya aka yi sayar da litar kananzir a hali yanzu? Wato litar kananzir din dai bata da tsayayyen farashi, har yanzu dai abin na yi shina ƙara farashi gaba kenan.
Insha Allah babu da ba a ci, su ana zuwa da shi, su na sita a kan dari, su na sita da shi.
Galilio, kai mazauni wane gari ne ko kuma wace jiha?
Ni mazaunin jihar Oshunta.
To yaya maganar kananzire a nan jihar Osun, nawa ake sayar da lita a gidan mai?
Lita ana sayar ta akan 275, wani gidan mai 280.
To tun wane lokaci ne wannan tsadar kananzire ta fara?
To dukkan tsadar nan dai bata wuce kwana 5 ba.
Yanzu ku mazauna nan jihar Osun, yaya kuke ji da wannan tsadar kananzire?
To wallahi tsadar nan kan muna jin ta gaskiya sosai.
To me kuke neman gwamnatin tarayya ta yi muku a game da man kananzire din?
Gwamnatin tarayya ta saba ta duba wannan lamari na wannan tsadar kananzire din.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Idan kana da shi ana tare da kai, in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam.
To a gaida Umar. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 10:18. Ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da baƙonmu Bashir na Iyagwa Maja, gwanin yin pizza wato kwatankwacin hoce. A shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Bashir ya ce duk tsawon shekarunsa da ya yi a nan Amurka, wato yau shekaru 26, har yanzu bai bar wannan sana'a na yin pizza ba. To ganin cewa a nan Amurka duk aikin da kake yi kana da zaɓin canza wani, musamman a ce kana da karatu, amma shi ko ya kwaye shekaru 26 har lokacin da muka yi wannan hirar da shi, ya ce sana'ar da yake yi kenan. Wannan ya sa na ce da shi, ko me ya burge shi har na tsawon lokaci bai canza wannan sana'a tasa ba?
Ito, gaskiya da farko ni tun da ban dama ni gaskiya har yanzu nan ina da ra'ayin kawai ni tani da nake yi wani abu ne zan yi wanda na koma Najeriya zan iya taimakawa al'umma da shi, al'umma za su amfana daga gare ni. Wannan abin ya daɗe a zuciyata tun zuwa na har yanzu nan kuma ya zuciyata. So lokacin da na je Najeriya zuwa na farko, ina jira 2004 ne, sai na ga buɗe wuraren sai da abinci irin su Oyensis da wani sauransu, na ga dubban mutanen mu ba ne ba. sai ga cewa wannan ai ba zai ga gare ni ba. To kawai na zuwa da abin da fara karantawa, abin da fara kudura zuciyata da karatu a makaranta shine animal science. So ina son abin da ga aikin noma. So kuma kawai sai ga cewa idan na je na karanci bangaren abin da ka ci yayin da na ci girki in na koma Najeriya hakika zan taimakawa mutane da yawa. To kawai sai na canja sai na koma ne a bakery. Tasiri a bakery har ka gafar ga shiga abin da ka ci da haka da fulawa haka da sukari da sauransu.
Yanzu a karatun da kai kenan?
Eh karatun da nake nan
kuma a wani matakin karatu.
Eh to an ce masa associate degree yake ce masa.
Kana nuna yanzu ka koma a ce kadara ka koma Najeriya kana ai ci gaba da irin wannan sana'a kenan?
Sosai ma kuwa saboda ni gaskiya da abin da zai kawo ci gaba cikin al'umma ta ni kullun shine a raina. Dan saboda a 2014 shekara 2014 mun je Najeriya. Ina ta ga brother ina ce ga abin da yake so sai ce min da za a yi ka samu ka je Najeriya ka gwada ka gani mutane za su karba abin ko koyaya. Da ko sun da shawaran sa sai na doctor ka je hutu a 2014 kawai na je na yi irin katon abin din nan na kawo gida kawai na fara yin cake. So da na fara yin cake na samu matsala sosai a lokacin saboda duk inda na kai kamar misali wajen irin superstore saka da muke su a Kano inda na kai sai ga ba za su karba ba sai a ce a waye akwai wanda suke kawo musu akwai suna da mutane waye haka ne dinga faman yawo da kek wuri duk na san waje daya wani waje a ce masa huza suya na Alu Avenue sune kawai su wancin musu dan Allah su ajiye idan bai su yi ba su za su kira ni zo da ke abina.
To na ce ko sai kayi magana da su tukunna kayan kai ka ci gaba ka shirya ka hada ka kai.
Ito ha ni ko ai to da gaskiya ban yi wannan ba kawai ni nayi ne so na daga na yadda da abin da ina yadda da abin da nake yi saboda ko anan ma mutane da yawa suka ci ba sa jin dadin nakan tifiye da nawa sun fi sandawa. To kawai sai ce bari je ko a Najeriya yanzu ko sun fare so ina tunanin da tuwa kan ti za su karba ashe ba haka yake ba yawancin Najeriya abubuwa dole sai ka san wani inda wani lokacin ban san kowa ba kawai sai jikokin gidan mu ne su ci aje nan muka kyawo da kayan cake din da muka je sai kawai wani din ma ba za mu a bari maka ga manajan ba ma da farko. So da kallon samu da shi wannan Yahuza su yanzu suka ce malam zamu karba abinka amma da safe za mu kira ka zo ka dauki kayanka. So suna ganin kamar ma ba zai su yi ba.
To wannan bai sa kai ka sa gwiwa ba tunanin ka cewa in ka koma Najeriya har wa yau kana tunanin kai wannan sana'a?
Wallahi ban taba ba so ya san duk abin da mutum zaka fara da farko dole zaka fuskanci matsala. Amma in ka daure ka ci gaba insha Allah akwai alheri a gaba. To lokacin ma da kai musu din a daren da kai musu a daren ya kare. Ya sa ko suka goma suka ce kai mallam abin ka fa ya kare. So yau abin nan ma wai abuna kace ba za ce mun ba ke din.
Tun daga lokacin nan ka sace koma Najeriya?
A daga sai an kara koma ba tun daga lokacin mun kara koma ba saboda na yi ta kokarin samu kai in kara fara da abin. To mutanen mu ni ban san abin da yake faruwa ba mutane a din da kaje sai ka gana maka wulakanci haka da sauransu. Ban san abin da yake faruwa ba saboda har ma Abuja sun yanje. So ina so samu ganin mai sahad store wannan Alhaji Ibrahim Mujinyawa. So ban samu ganin sa a Kano. Madalla na samu da garin ganin shi. Ko sai inji Abuja wajen aboki na. Sai kai na wajen sa. Mutumin kirki muka ba maka magana da shi. Yace gaskiya zai iya karba a Kano amma Abuja dole suna da NAPTEC number. So to kuma lokacin gaskiya lokaci ya kure zamu zan dawo nan. Kawai sun ce masa zan dawo sai dai kuma idan na sake dawowa sai a sake sabon shiri.
To yanzu ya kake ganin shi wannan kasuwanci a nan Baltimore inda kake ya
karbuwansa
ya kasuwansa yake a Baltimore?
Gaskiya alhamdulillah ga misali a nan Baltimore ni a gida ma nake ba waje na bude ba haka ina home bakery ne so akwai da yawa abokai da yan uwa abokan arziki haka sukan kira wani ko kuma su ce in musu sai ne musu kuma su bani kuɗi a gaban nan ma akwai wanda muke da shi zan masa yanzu ya karba. Dan saboda duk wanda ne musa idan ya ci akwai wanda nake masa da ya jin dadin sa sai matar shi ta shiyo masa da wani daban a wani kantirin su a wani kantirin ta ce masa Safeway ta kawo masa ya ci sai ce wallahi wannan ba bashir ne ba zai ci ba sai je zuba a shara kawai sai bi gomin waya ya ce kawai ya ina son in kawo mai kek dina shi ya fi jin dadin sa da kowanne.
Kek ne kawai kake ko har da pizza ko kuwa akwai sauran wasu abubuwa daban-daban da kake?
Ito kamar da gida gaskiya kek ne haka amma akwai sauran abubuwa da yawa da ya irin su chocolate irin su alawoyi haka na zaki da kuma irin su bread kala-kala da sauransu haka duk ina yi.
Eh yanzu kuna da shagon yin pizza banda wanda kake a gida?
Muna da wannan amma wannan da kawai a gida yake yin sa in ana buƙata kawai sai ne mutum.
Kash Kamshir ya koro bayani amma lokaci yayin halin nasa. Masu are, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Bashir na Iyago Maja da Julie Gresham wata da ta sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Raga da basa she ta kare ga inji fulani raga babu basa she raga babu basa she dajin Allah lale
To madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kamo kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito daga Babagana Ibrahim Zangon Daura da Babagana Alhaji Nuciya Wacakal suka ce muna jajantawa ƴan kasuwar garin Doso a jamhuriyar Niger sakamakon gobarar da ta yi sanadiyar rasa rayuka da dubban dukiyoyi Allah kiyaye aukuwar hakan nan gaba Allah kuma ya maida mafi alkhairi amin wannan sako ya fara ne da cewa doka daga gida take farawa Salam VOA Hausa gaskiya mataki da gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ya dauka na soke hukumar Hizba akan hana yin kide-kide da raye-raye a lokacin bukin auren ƴarsa a jihar san bai dace ba da fatan zai gaggauta maida hukumar Hizba daga aikin su daga Bashir Kansala mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Alhaji Garba mai ɗan kunne Rijau wannan sako ya fito daga Arabiyu Awwal mai faci gidan Madi da Shaibu Daimon gidan Madi da Mudassir Ibrahim Kantoma gidan Madi a jihar Sokoton tarayyar Najeriya suka ce assalamu alaikum VOA Hausa hakika musanta zargin karbancin hanci dala biliyan 1 da biliyan 300 wanda ake bincike akai a kasar Italiya da tsohon shugaba Goodluck Ebele Jonathan yayi wannan bai zo mana da mamaki ba amma masu iya magana na cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi wannan sako kuma ya fito daga malama Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe tashi salamu alaikum VOA Hausa hakika umurni da gwamnatin jihar Borno ya bewa wasu kungiyoyin agaji masu zaman kansu na ficewa daga fadin jihar Borno yayi daidai ganin yadda suke amfani da kungiyar suke karban kudade daga hannun al'ummar jihar domin taimaka musu amma daga baya sai su shakwana dan haka wannan matakin koransu yayi daidai Wannan sako ya fito daga Halima da Fatima Buba mai goro gashuwa kamar yadda Amurkawa sama da 20,000 suka halarci jawabin Mr Obama na karshe cikin jimami haka muke son shugabannin Najeriya su dinga abin kirki don a dinga jimami za su bar gadon mulki kamar yadda ƴan Najeriya ke murna an cire shugaban sanatoci Senator Indimi suna nuna farin ciki an maida gurbin shi da Senator Ahmed Lawan
To a gaishe ka kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya faɗi jiya cewa a yanzu ƙasar a tabakinsa ta gyaru kuma ta fi ƙarfi fiye da lokacin da ya zama shugaban ƙasa a shekara ta 2008 yana mai nuni da magance matsalar tattalin arzikin da ya gada da bullo da hanyar inganta fannin lafiya. Da kuma halatta auren ƴan luwadi a matsayin nasarorin da Amurkawa suka samu bisa jagorancinsa. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi amfani da kafar da ya saba amfani da ita wato Twitter wajen yin watsi da rahoto mai nuna cewa ƙasar Rasha ta tattara wasu bayanan da suka shafi tabar gazar da yayi da zummar tilasta shi yayi yadda suke so nan gaba. Yau an kashe wasu mata ƴan kunar bakin wake su hudu bayan da suka ketara zuwa arewacin Kamaru daga Najeriya a cewar wasu jami'an yankin gwamnatin yankin Arewa mai nisa a Kamaru mijin yawa Bakari ya gaya muryar Amurka cewa ƴan banga ne suka hango mata hudun na kokarin ketara kan iyaka da asubahin yau din Laraba uku daga cikin su sun tayar da bumabaman su suka kashe kansu a yayin da ta hudun kuma sojoji suka bindige ta har lahira a cewar gwannan
a gaishe ka masu sauraron mu anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu amaradin Ibrahim Garba ka almasi wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Said Hamdun wanda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Basco ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya Amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Maryam da Safinatu na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa